Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamarda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Hassan Maina Kaina ya mana da shugaban gamayyar kungiyoyin manoma ta Najeriya, Dr. Faruku Rabi'u Mudi, shugaban kungiyar makiyaya ta Najeriya Khalil Muhammad Bello, kan matsalar karanci ko tsadar abinci da kullum sai kara karuwa take yi, duk da irin tallafin da gwamnatin kasar ke baiwa manoma da makiyaya. Gadin ci gaban tattaunawar tasu da Hassan.
Dr. Faruk, yanzu bari mu dawo kan ainihin jikin da muke magana akan sa. Idan za mu dauki misali matsala ɗaya ko biyu, menene matsalan da ya sa abincin nan ne yanzu ko a nan Abuja nan da muke? Za ka ga ba lalle ba ne mutane su ci abinci sau uku. Abin mamaki kuma shi ne abincin nan gashi kuma ana noma shi, kuma a iya cewa da ma ta yi albarka an samu kayan gona da sauransu. Amma kuma ba kowa ke da daman sayan abinci mai ci ba.
A gaskiya kasan nan muna noma, iya noma fiye da yanda ba su kallon. Kusan mu Najeriya mu ne ma kusan ƙarfin shida tashin a West Africa. Kuma idan ka ɗauka lokacin da muke girbi a lokacin kaka, za ka ga abinci ya karye gaba ɗaya. Amma sanin yanzu kowa ya dawo cikin wannan sana'ar tamu, ba ta ɓangaren noman ba amma ta ɓangaren siyan aiki. Saboda haka idan lokacin da yake kaka lokacin da kowa zai iya abin nan, to gwamnati ta ita shiga cikin al'amarin aiki. Manomi idan ya yi girbi komai nasa ya ƙare, dole ne ya sai da kayan a kowane yanayi kuɗin yake domin ya yi waɗansu abubuwan buƙatunsu na auren yara, biyan baki da sauransu. To yanzu sai kowa daidai da bankuna, yanzu mun sani siyan kayan abinci suke suna ajiya ba sa ba da bashi ma yanzu. To wannan ɗaya kayan shi ne za ka ga yanzu kakar ba ta tsayi, duk inda aka yi sati ɗaya sati biyu duk abin da aka girbe, wanda da kaka tana yin wata uku kaya yana ara, amma yanzu a satin farko yake ƙarewa. Sakane ne da rasa gaskiya ina iya gaya ma cewa wannan shiri ne wanda mu mun sani abubuwan nan sai su ake ana uwa ba don babu bane, domin akwai kuɗi da yawa a hannun bankuna da suke siya. Bankuna ma sun sun shiga cikin kayan abinci, sai su shiga cikin wata cibiyar ba bankin da daraki ne ba, amma akwai wanda suke ba su ajiya. To yanzu abin da ke faruwa wanda mu mun san da wannan babu inda ba mu da mutanen mu daga kan sama har ƙasa, don san abubuwan da ke faruwa ba yanda za mu iya tallafa manoman nan da bashin da za su iya dinga ajiye abinsu suna fitar da shi a hankali har ya gaji aikin sana'a zai dinga fitowa a hankali, farashi ya zama baya tashin goron da ake tsammani har wasu kakar ta sake zuwa ta same shi. Yanzu abin da ke faruwa ce.
Idan yin kaina zan iya tunawa shekaru biyu zuwa uku da ya wuce a nan Abuja akwai wani wurin sai da naman kaji wanda ya yi suna kwarai, kuma duk yan birni sun san wani wurin ana zuwa ana cin naman kaza, yan rabin kaza a lokacin da naira 100 muke sayar rabin kaza a wurin. Daga baya ka koma naira 1,200, yanzu ina jin ana maganar kusan naira 5,000 ne rabin. Kwai ɗinan da muke sayar naira 20-30 ko ta zuma su ya kwaya sai naira 200 nan. Sai ya ake haka ku alaƙa ina dabbobin da suke ne babu su ne ko kuma kudin mu ana sayan kaji na koyi ne.
A kullum kuna faɗi akwai gazawa ta fiskar tunanin mu, hange hankali da tunani. Naman nan kullum ba a taɓa ganin ana ruwan gujima ko ana ruwan raguna ko ana ruwan kaji ba. Kiwon su ake to, amma kuma muna amfani da su wajen layya sunan din, amma ba mu da tunna to mu ci nama kullum, amma ba mu tunani yadda za a tattara inda naman zai samu.
Bari ne ma ƙari na farko dai kiwon su kaji da yake faɗa da kayan abinci da ya kajin nan ake ci ake sarrafa yin abincin su, to kuma kayan abincin kamar yadda muka faɗa ya yi tsada, ko dai lokacin an yi rihodin ɗin shi an ɓoye, ko kuma abin nan masaran nan can da mutum zai iya kaji da a yanda suke siya yanzu abin ya haure ba ma kowa ke iya siyan ba. Duka irin wannan abubuwan duka yanzu kuɗin dukar da za ka siya na alkama a yanzu wanda za su haɗa wajen yin abincin kaji ko abincin dabbobi da ku kudin alkama ba a yi ba a da
idan aka dinkule an sannan wuri guda da aka yi tambayan nan da aka yi ba komai bane illa an yi calculation bangaro da fannin kiwo mafitar ana so nama ya wadata komai ya wadata to ai da tantin ai dajukan kiwo ne ga kuma akwai gregory reserve akwai burkali burkali nan fa abu ne da Allah ya yi shi ko kuma makiyaya suka yi shi wanda saniya ta ma su kan adam kwakwalwa an dabba ma ina mamaki yadda dabba take neman ta zanci kan adam tunani dabban nan an gaya mata duk da cewa tana son ta ci ciyawa kan ki shiga ciyawa sannan ma ba gonaki ba ki ji hanyar nan sai kin je guri ka ga ki ciwo ki ji hanyar nan sai kin je guri ka ga ki ka ruwa ki dawo yau hanyar aka dode da za ta bi ta je ta yi ciwon ta taro kuma ba ka canza hanya sai ka ga babu ko don ne dan adam da ya kamata shi ya kamata ya fita dabba tunani zai zo ya haka hankalinsa da ciwo ya cinye to matikar ana so a samu wadatar nama irin na da to sai an da amne da ɗan jaki dukiya makiyaya a sama musu inda dabbobin su za su yi ciwo tun da dama akwai su ba babu su ba ba ƙasa suka riƙe ba ba sama suka tashi ba filayen noma ciwon nan an san akwai su guraren burkalolin nan an san akwai su shi yasa muke ganin wannan ma'aikata da gwamnatin tarayya ta kafa da jihohi suke kafa makamantan tebiro da ta kafa Borno ta kafa sauran jihohin Arewa muna so su yi to wallahi Arewa za ta yi nadama za ta zubar da hawayen jini idan ta take muddin sai da noma da mu da mu rike noma da ke tun dare da mana ba
don ta faru bazan ba ka misali a satin da yake din nan akwai wata kasuwar kauye nan wajen garin Abuja
shi
nake ganin baki sun zo daga wurare ba mutanen wannan yankin bane suna tsaya masara sosai da daddawa da waken soya ana loda musu a cikin manyan motoci ana zuwa da su wani bangare na kasar nan kamar misali irin wannan za a iya cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke shafar ƙarfin abinci na
abin da na gaya ma kenan a cikin daga farko idan ka zo yanzu aka ce za a falle warehouses na irin waɗannan kamfanoni da mutane da sauransu wallahi sai an siya mu abincin da a nan wurin in ma zubar da abinci za a zaɓi ba to haka ba mu san ya ake yi ina suke kai abincin nan da sauransu to haka muna yin noma cikakken noma amma ba mu da kuɗin da mu manoma za mu riƙe abin da muka noma a hannunmu kamar yadda yake a da to saboda haka sai mun bibiya waɗansu abubuwa to wannan dalili ya sa dole mu saki abin dole ka ga baƙi sun shigo sun ce dole masu kuɗi kowa yanzu babu abin da za ta ɗauka ta ajiye zan ba ka misali bara a waken tsaya kan da muke cikin sa yana naira 18,000 a bibin gida amma a cikin wata ɗaya da rabi kwana bai ma ruwa fara sa arba'in ba kwana a 35-38 sai da waken tsaya ya koma naira 1,000 daga 18,000 to yanzu kowa ya gane wannan cewar nama dai ne sana'a ki karɓi kuɗi ba shi a banki idan ya sai kayan abincin ɗoyi.
Masu sauraro a nan za mu dasa yaya a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da wakilinmu Hassan Maina Kaina sai kuma Fiona nan Duduwa Mai da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.